الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Juma'a 18 ga watan Juma'a da akira shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 18 ga watan hudu shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am.
Akwai da dakarai kaman bayan kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, daga Annabi Adam zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ana samun kaburuka annabawa a yanzu a doron kasa.
Wai tambayar dan uwa shine, shin a yau bayan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shin wani zai iya nuna maka wani kabari ya ce kabarin annabi wane ne? Wannan duk wanda zai nuna maka wani kabari ya ce maka kabarin wane ne, annabi wane ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duka shaci fadi ne. Kar mu manta, hadisi ya inganta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ga sahabbai, yake cewa inda a ce ina can, ma'ana shine kasar Kudus. Manzon Allah yake cewa da na nuna muku kabarin annabi Yusuf, yake cewa wurin wani tudun gare wanda yake sha. Kaga sanin cewa kabarin annabi wane, dole sai ta hanyar wahayi. Don haka hatta da kabarin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu na a makabarta na ta baki, a da za a nuna maka a ce wannan kabarin wance ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wannan kabarin Fatima ne, wannan ko kabarin wane ne, wannan duka maganganu ne waɗanda ba su da wani dalili a kan haka. Za ka ga mutum a makabarta ta waƙi'a yana yawo da wata karta a hannu, yayi nan yayi kwana, wai duka an zana masa wai kabarin wane da wane daga cikin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ko waɗannan abubuwa ne waɗanda suna buƙatar dalili wanda yake tabbatacce, kuma tarihi ne wanda yake dole sai an samu waɗanda suka samu tabbaci a kan haka. Shi kuma in ka tsaya ka lissafa, a yau shekara nawa? Shekara wajen dubu da ɗari. Kuma ruwa ake ana iska, ko da akwai wasu alamun sukan iya bushewa. Don haka in ni kabarin ba annabi ne, to kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne yake bayyana a doron kasa, wanda shi ma kuma dalilin kasancewar wato ga inda aka binne shi a ɗakin Aisha Allah ya kara mata yadda, wanda shi ne wanda yake tabbatacce daga cikin kabarin annabawa. Amma duk wani annabi da za a ce muka ga kabarinsa, to wannan yana buƙatar dalili, kuma ta hanyar wahayi. An gane ku, shi ne kenan dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ne ya ce da yana can, da ya nuna musu kabarin annabi Yusuf. Na'am.
Wani latishi ne ke tambaya, sakamakon shi ne ya rasu.
dan uwansa ne ya rasu
kamar haƙin da zai biyo bayan zumunta tsakanin shi
wai misali dan uwanka ne ya rasu shin akwai wani haƙƙi na zumunta tsakaninka da shi kwarai idan yana da ƴaƴa da jikoki da sauransu akwai zumunta tsakaninka da su wanda duk mutumin da ya kasance akwai zumunci tsakaninka da shi wannan zumunci baya taka birki a sanadiyar mutuwar shi idan Allah ya masa rasuwa ba ma sai Allah ya masa rasuwa ba ko yana raye to kasan da cewa da ƴaƴan shi da jikokin shi danginka ne wanda akwai zumunta tsakaninka da su in aka ce zumunta ku shine ziyarar ɗan uwa da kyautata musu bakin gwargwadon iko ka bibiye su da kyauta bakin gwargwadon abin da Allah ya hore ma sannan kuma da ziyarar su da kuma agaza musu kenan da ranka da dukiyarka ga duk lokacin da suka buƙaci a taimaka musu kwarai inda kamar misali mahaifa ne kamar yadda bayani ya gabata to wannan su kasancewar su dama wannan haƙƙi ne wanda yake mai girma daga cikin haƙuƙuwa uku nasu koda Allah ya musu rasuwa farko dai idan Allah ya ma mahaifinka rasuwa to ka tabbatar da cewa yana da haƙƙi na yi masa addu'a ta Allah ya masa rahama Allah ya masa jin kai Allah ya gafarta masa kurakuransa kamar yadda wannan yi masa addu'a tun yana raye haƙƙi ne a kanka sannan haƙƙi na biyu in yayi wata wasiyya in bata saba ma shari'a to dole ne ka zartar da wannan wasiyya idan yace bayan ransa ayi masa kaza ayi masa kaza ayi masa kaza sai mu kalli wannan wasiyya da yayi shin ta saba ma shari'a in ta saba ma shari'a to zartar da ita haramu ne idan ko bata saba ma shari'a to dole ne a matsayinka na ɗaka zartar ma da mahaifinka duk wasiyyar da yayi sannan haƙƙi na uku shine ɗan uwansa da abokan arzikinsa amunan shi to dole ne ka ci gaba da sadar da zumunta tsakaninka da su ko da bayan rasuwar shi wannan yana daga cikin haƙuƙuwa uku kenan na mahaifi akan ɗa in Allah ya masa rasuwa yi masa addu'a sannan zartar da wasiyya in bata saba ma shari'a sannan ci gaba da sadar da zumunta da ɗan uwan shi da waɗanda suke abokan shi na'am
kamar mutum yau ne wanda aka yi ciniki da shi ko da ciniki ya tabbata sai a tada shi
kamar kaka a tada shi
wanda mutum ne za a yi ciniki da shi haka to amma zai yi kamar ko an bai wayo da bayan da kore shi haka
abinda za ka tambaya ba mutum nawa ba ne ba wani irin ciniki ne wanda bayan ya tabbata an kulla shi akan iya tada shi cinikin da ake iya tadawa farko dai cinikin da aka samu algabun a cikin shi me ake nihi da algabun wato shine bugun hanci kamar misali abu ne bai wuce jika guda ba kowa ya san kudin shi jika guda ake saida shi sai ya saida maka shi jika biyu ko jika uku an gane ko dan ka'ida wasu malamai sun ce idan aka samu algabun ya kai sulusin kimar abun wasu suka ce kaman rabin shi wasu suka ce a kamar misali ya dinka su biyu to shi dai akalla in aka samu abun nan an san kudin shi jika guda ake saida shi a ko ina aka saida maka shi 300 ko jika biyu ko jika uku to anan shari'a ta baka damar ka maida wannan abu ka amshi kudinka saboda an cuce ka sannan ciniki na biyu wanda mutum yakan iya tadawa cinikin da ya kasance akwai wato shine khida yaudara a cikin shi an gane ko kamar misali ciniki ne aka yi rufa rufa aka saida maka abu an tabbata kuma abin yana da illa an tabbata yana da illa kenan aka yi argushi aka ɓoye aibi daga cikin mu shine at-tadlis ɓoye aibin haja ko kuma ɓoye aibi wanda yake na kuɗi yanzu misali babur ne aka sayar maka da shi a matsayin cewa ba a taɓa daga motar ɗin shi bayan an kashe ciniki da kaje ka nuna ma magyari sai ce a wannan inji ai an taɓa daga shi kai kuma a iyayen da ka saye shi ba a taɓa daga ba to wannan illa ce zaka iya maidawa a baka kudin ka ko kuma a baka abinda aibi ya rage masa. Misali wannan inji inda a ce ba a taba daga motar kinshi zai yi jika 200, bayan dagawa ba zai wuce jika 150, sai aka saida maka shi a jika 200 da kazo sai ka samu wannan illa, sai ka mayar da shi a dawo maka da jikakka 200 ko kuma a dawo maka da jika 50 ka rike shi a matsayin jika 150, a baka kenan gwargwadon kimar abinda aibi ya rage masa. Ko kuma misali ciniki ne kuka yi da mutum sai ya baka naira, ya ce maka naira a yanzu wato 130-30 take, duk jika 130 shi ne jika guda. Bayan kun kashe ciniki da ka bincika sai ka ji naira, duk naira, duk jika guda naira 140 ce ko 135 ko abinda yake sama da haka. Kaga a nan lokacin da ka tafi ka je ka canza wannan naira ka maida ta sifa, yaya za a yi? Dole kudinka za su yi kasa. A nan ya maka algushi, ma'ana ya koye maka aibi a cikin kudin. Kenan a nan dole za a tada ciniki sai ka maida ka amshi, ka bashi kudin shi ka amshi kayanka. Don haka abinda muke so mu sani, cinikin da aka samu algushi a cikin shi ko cinikin da aka samu algabin shi ne bugon hanci, to wannan ciniki shi ne akan iya tadawa. Amma matukar ciniki ya cika sharuɗansa, shi wanda ya saya da wanda ya saida duka sun cika sharuɗa, a gane ko? Domin akwai sharuɗa, shi wanda zai saya abu da wanda zai saida abu akwai sharuɗa sai sun cika, wanda bayani ya gabata a kansu. To idan aka samu kai ka yarda ka amince, shi ya yarda ya amince, to ba maganar ka dawo ka ce na fasa. An gane ko? Ba maganar ka dawo ka ce ka fasa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, mai saye da mai sayarwa manzon Allah yake suna kan zabi in ma su zartar da abinda suka yi na ciniki ko su daina. Malam ya tafarraka manzon Allah ya ce matukar ba su rarraba ba. Idan na zo kan kayanka na tsayawa ne ina da bukatar abu kaza, ka ce kudinsa kaza ne, na ce a kai dai ka rage, ka ce to na rage ma kaza, sai na ce maka to na saya, na meka maka kudi ka bani kaya, idan ban juya ba na tafi, to ina iya cewa su cinikin nan na fasa, bani kudi na amshi kayanka. Amma idan na juya na tafi, to ba maganar in dawo in ce maka na fasa, matukar ban samu ba wata illa tare da wannan kaya. Dan ka'ida a nan manzon Allah ce ai malam ya tafarraka, matukar ba su rarraba ba. To tare da cewa wasu malamai suka ce a nan at-tafarruq shine bil aqwal, in dai na ce na saya ka ce ka saida, to shikenan suka ce koda ba a rarraba ba to ciniki ya tabbata. Amma a magana mafi rinjaye abinda ake nihi anan at-tafarruq bil abdan, rabuwa da gangan jiki. Kenan bayan na taka na juya na fita, ba maganar in dawo in ce na fasa. Kamar yadda Abdullahi dan Umar in kun kulla ciniki da shi, to sai ya tashi ya bar wurin ya dan yi taki yayi gaba, in ma yana bukatar dawowa ya zauna sannan ya dawo, domin ciniki ya tabbata. An gane ku? Sai ya dan tashi ya dan taka kurubu sannan kuma ya dawo ya zauna. Dan haka kenan bayan na tafi, idan na dawo sai dai in nemi alhurma a wajenka, wani kayan nan da na saya a fi sabilillahi naga bana bukatar su, nafi bukatar kudin a yanzu, ko kuma naga wasu kaya wanda sun fi su kima, sun fi su daraja, sun fi su kyawu, da Allah ina bukatar, ina neman alhurma, wannan ciniki ka sauƙaƙa min shi a bude shi. In ya yarda ya amince fa lillahi alhamdu, kuma wannan yana da sakamako a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan rangwamta maka wannan ciniki da yayi aka tada. Amma idan ya ce bai yarda ba, to duk inda za a je sai dai a je, wannan ciniki ya tabbata, ba maganar ya baka kudinka, ba maganar ya dawo maka da kudinka. In dai matukar ka tsaya ya saida bayan an rabu sannan ka dawo ka ce masa a'a, to wannan ba maganar wani, ko da a cikin minti biyu aka yi wannan abu. Balantana a yau sai mutum ya sayi kayan ka, sai ya wuni ya kwana sannan ya dawo ya ce maka a'a, wai kayan nan ba shi ba ake so, wani ake so. da takalmi. Ita sutura ana yin ta ne da duk abu wanda yake tabbatacce, wanda in ka aje za a iya ganin cewa shamaki ne ka sanya tsakaninka da masu wucewa saboda kana sallah. Duk wani abu wanda yake tabbatacce, an gane ko? Amma a iya abin da yake a sunna, abin da ake bukatar sutura ya zamanto ta dan daga, kuma kada ta wuce kamar misali girman zirai, kamar yanda ya gabata a darasin mu na Bukhari. Kamar dini da iccen nan wanda mahayin rakumi yake jinginuwa, iccen sirdi, to haka ake bukatar sutura kada ta wuce shi, shi kuma bai wuce kamar girman zirai. In aka ce zirai kenan daga wannan yatsa ta tsakiya zuwa gwiwar hannu, kar ya wuce tsawanta haka. Haka ake ajiye sutura tsakaninka kuma da ita, in kayi sujada kenan ya zamanto gwalgwadan kenan inda tunkiya za ta iya wucewa ko akuya, an gane ko? Gwalgwadan kenan inda tunkiya ko akuya za ta iya wucewa kenan, shi ma bai ya wuce kamar zira'i guda kenan. Tsakaninta da goshinka in ka dora kayi sujada kenan, tsakanin inda suturar take. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga littafin da ke bayani game da wato shi ne fadula ta Madina, wanda bayani ya gabata idan aka ce al-Madina babu inda wato tunanin musulmi zai tafi illa izuwa Madinatul Rasul, wato Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka Ubangiji ta'ala shi ya kiraye ta da wannan suna a cikin Al-Qur'ani, kamar yanda ya kaito mana fada ta munafikai, ya quluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, suke fada junan su ya juna, wai in har mun dawo Madina kenan daga wannan tafiya da suke, suka ce la yukhrijanna al-a'azzu, manya masu daraja lalle ne za su fitar da al-azalla, waɗanda suke mafi kaskanci da wulakanta daga birnin Madina. La yukhrijanna al-a'azzu min al-azall. Haka kuma can cikin suratul Tauba Ubangiji ta'ala ke cewa yaquluna la in raja'na wannan wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-Madina. Ubangiji ta'ala yace daga waɗanda suke gefin ku, wato na zangunan Madina, Ubangiji ta'ala yace akwai munafikai, sai yace wa min ahlil Madina, haka daga ƴan birnin, ƴan garin Madina Allah yace akwai munafikai. To dan haka al-Madina suna ne daga cikin sunayen wannan birni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya yi hijira zuwa gare shi, kuma anan Allah ya karbi rayuwarsa. Amma duk wani birni idan ka ce Madina, to dole sai ka kayyade, sai dai ka ce Madinatu kaza. Amma in aka ce al-Madina, to ba kowace Madina ba ake nihi illa Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wanda insha Allah a darasi na yau zamu ga sauran sunayenta. To a darasi da ya gabata mun tsaya mun karanta hadisan da malam ya shigo da su a baban, wanda hadisi na biyu a baban shine hadisin wato Abu Tayya daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, da ke cewa qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-Madina, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa birnin Madina. A lokacin da ya isa, fa amara bibina al-masjid, farkon aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa gaba wato shine gina masallaci. Manzon Allah ya yi umarni game da gina masallaci, wanda wannan na nuna mana cewa a matsayin mu na musulmi, idan ayyuka suka tunkaro mu, to sai mu tsaya mu yi nazari mu lura wani aikin yafi muhimmanci, wanda yafi muhimmanci to shine zamu gabatar da shi. Don haka kasancewar babu abin da yafi muhimmanci wanda yake gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wato illa gina ɗakin Allah shine masallaci. Don haka shine yace fa amara bibina al-masjid, kafin ya gina gidan shi masallaci ya gina, saboda lokacin da ya isa ya sauka ne a gidan Abu Ayyub al-Ansari ya samu wasu kwanuka. To shine faqala, sai ya ce ya bani Najjar, manzo Allah ya ce ya ku ƴaƴan Najjar, wanda su banu Najjar wato akhwanani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a Hausa, duk da cewa Hausar asalinta ai igulgurci ne da ake cewa rafa ni go kamar ɗan uwan mahaifiyar shi ne. An gane in aka ce akhwal sune kenan dangi waɗanda suke na wajen uwa, su banu Najjar dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren mahaifiyarsa. Sai ya ce da su saminu ne. An gane ku wani fili ne, manzon Allah ya ce ku yi mun kuɗinsa, wato in biya ku, ku gaya mun kuɗinsa kenan in biya ku a yi ciniki. Wanda wannan na nuna mana duk wani aiki wanda yake na Allah, in za a yi abinda ya dace musulmi, kar ku tsaya cewa sai an ba ku kyauta, ku zuba kuɗi ku saya. An gane ku, ku zuba kuɗi, ku zuba kuɗi ku saya abin ku, domin duk lokacin da ka zuba kuɗi ka saya abu, to babu wani wanda zai zo ya tsaye akan wannan abu, mallakar ka ne. Amma yawan hukuma ta baka abu ko wani ya baka abu, zuwa wani lokaci yakan iya zawa ya tada ya ce ya amshi, sai ya zo ya ce ya amshi. Amma inda kuɗi ka zuba ka saya, to ya riga ya zama mallakar ka. Don haka kuma ladanka ya fi yawaita a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne a nan manzon Allah ya ce musu faminu ne, wato kuma wato kuɗin wurin na biya. Faƙalu sai suka ce la na ɗulubu sama na ku illa ilallah, ai mu ba ma neman kuɗin wannan abu wato face sai a wajen Ubangijinmu. Don haka ya Rasulallahi, mu ma mun sadaukantar da wannan garka tamu, mun ba da tafi sabilillahi, a zo a gina masallaci. To don haka in ka nemi a saida maka, aka nuna ba za a saida ba, sai dai a baka shi fi sabilillahi, to ba laifi kana iya amsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya amsa. Amma a farko kar ka tsaya ka ce sai an baka, saboda ka'ida al-yadul ulya khairun min al-yadis sufula. Fa amara bi kuburil mushrikina fa nubishat, maza Allah sai ya umarni game da kaburra na mushrikai waɗanda suke gun. Maza Allah ya ce du'a tunis, wannan kenan kaburran da ke akwai sauran kasusuwa a ciki. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, hanyar jirgi daban ta mota daban, makabarta ta musulmi daban ta mushrikai daban. Haramun ne a dau musulmi a kai shi makabarta ta mushrikai abu ne, kamar yadda haramun ne a dau kafiri a kawo shi makabarta ta musulmi abu ne. Kowa wajensa ake mishi daban, saboda kasancewar kafirai ana azabtar da su a cikin kaburransu. Idan aka binne wanda yake musulmi a kusan su, to zai cutu da wannan ware, kamar yadda shi mamaci yana cutuwa da abin da yake gudana. An gane ko na abin da yake makwabtaka da shi. Don haka wani bayani zai zo a darasinmu na yau insha Allah akan haka, kamar yadda hadisi ne sahihi. To shine a nan shine yace fa amara bi kuburin mushrikina fa nubishat, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni game da kaburra na mushrikai kenan aka tune su, kenan waɗanda ke akwai sauran kasusuwa. Thumma bil khirabi fasuyat, waɗanda ku suka ruje suka ruddige suka zamanto kasa kaburran wanda babu sauran kasusuwa a ciki. Manzon Allah yayi umarni aka daidaita wurin kenan, ya zama libur kenan, ya zama ba tudu ba gangare. Sai yace wa bin nakhali, da binnan da suke wurin manzon Allah yayi umarni fa qubi'a, wato aka sare su. Fa saffun nakhla qibala al-masjid, wato sahabbai suka jera kenan itacen da binnan a nan gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda kamar yanda bayani ya gabata dangane da shi wannan hadisi da malin ya shigo da shi a wannan baban, na nuna mana cewa itacen da suke cikin harami, to in har wani uzuri ya ba da damar a sare su, ba laifi akan iya sarewa, in dai ba da nihin banna ba ne, in dai da nihin gyara ne, to ba laifi akan iya sarewa. Tare da cewa bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa Madina harami ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kamar yadda Makka ita ma harami ce, manzon Allah ya nuna cewa itacenta wato ba a sare su, wanda daga Madina ta da kowane shashi kamar yadda bayani ya gabata sai kai tafiya ta kilo 18 kudu da arewa gabas da yamma kenan iya fadin harami wanda yake na Madina kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim ta kowane shashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance haramin Madina mil 12 mil 12 shine zai baka kilo 18 to dan haka shine anan kenan da yake ana da buƙatar wurin itacen da suke shuke anan da binnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka sare su dan haka malamai suka ce shuka in kai kai to wannan ba laifi mutun yakan iya sare ta in har an buƙaci zuwa sare ta hakanan shukar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fuddo ta wadda babu sa hannun dan adam a ciki to babu laifi akan iya sare ta in har an buƙaci zuwa ga haka an gane ku illa kasancewar ishi bambancin harami na Madina da na Makka na Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada damar akan iya yoma dabobi ciyawa amma kasancewar na Makka ko ciyawa ba za ka je ka yanko ma dabobi sai dai dabobin a saka su su kiwo to shine a karkashin wannan hadisi muka yi bayanin wato cewa makabarta in ta tsuha an tabbata mamatan surduddige sun zama kasa ba laifi akan iya gyara wurin a maida shi a bukace shi a maida shi wasu abubuwa da za a iya yin amfani da su to shine kasancewar a cikin wani littafi wanda ake kiran shi Ahkamul Maqabir fi Shari'atil Islamiyya shine anan ya yi babi na musamman shine nabshul qabri lil haja wal maslaha wato halacci game da tuni qabri idan an buƙatu kuma domin maslaha ta jama'a shine kasancewar asali dai shi kabari kamar yadda malamai suka faɗa alhubus ne ko kuma kace waqafi ne baya halatta a tuna kabari sai da dalili an gane ku sai da dalili matukar an sanya mamaci cikin kabari an maida kasa to bayya halatta a tuni wannan kabari a huddo shi sai da dalili imma haƙƙi na Allah subhanahu wataala kamar misali mutumin da aka binne shi ba a yi masa wankan mutuwa ba ko kuma ba a yi masa dukkafani ba ko kuma ba a yi masa salla ba ko kuma da aka binne shi an juya fuskar shi ba ta kallon alƙibla to a wannan fuska guda uku mutumin da aka binne shi ba a masa wanka ba ko ba a sanya masa dukkafani ba ko kuma aka juya fuskar shi ba ta kallon alƙibla a magana mafi rinjaye in an tabbata gangan jikin shi bai canza ba to ana iya fuddo shi a yi masa wanka a yi masa dukkafani an gane ko in dukkafani ne kenan ba a yi masa ba in kuma kasancewar ba a juya fuskar shi alƙibla sai a tone kabarin a fuddo shi a daidaita shi amma in sallah ce magana mafi inganci sai dai a zo kan kabarin a yi masa sallah wannan kenan haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala ko kuma ya zamanto haƙƙi wanda yake na dan adam haƙƙi na dan adam kamar kasancewar a nan gidanka kawai sai aka zo aka tona aka binne maka mutum alhali gidanka ne ko ba makabarta ba wannan zaka iya yin tsaye a zo a tiyo a tone kabarin a kai shi can inda ake binne kowa saboda anan an zalunce ka ko kuma kasancewar wato an binne mutum ne da wata dukiya kamar misali an je binne mutum kasancewar kudaden ka suka fada har ka dawo an gama binnewa sai aka tuna a ai dukiyar wannan tana ciki to wannan sai a je a tone wannan kabari a fuddo dukiyar wannan da abin da yake kama da haka to sannan akwai lokacin da yake kamawa a tone kabari in ya kasance akwai maslaha ta jama'a maslaha ta jama'a menene kamar misali jama'a suna buƙatar wuri wanda za a gina masallaci babu wuri sai tsohuwar makabarta gata ko kuma wani abu wanda yake na maslaha ta jama'a ana buƙatar wani abu da za a yi shi domin amfanin jama'a ko kuma hanyoyin da jama'a suke kai kawo sun yi ƙaranci dole ga makabarta nan dole sai dai a keta ta cikin ta a yi hanya domin a yalwata ma jama'a to a irin wannan lokaci duka ana iya tona wannan kabari sauran kasusuwan da aka samu a kai can sabuwar makabarta abin ne duk kabarin da ya zamanto babu kashi sai a murji shi wurin yayi libur in yaso a yi amfani da shi ga maslaha ta al'umma kamar yanda malaman malikiya suke cewa ya halatta a tone kabura iza hatija ila la maqbura li masalihil muslimi, in har an buƙaci tone wannan makabarta saboda maslaha ta muslimi. Menene dalilin ku suka ce yanda Muawiya Allah ya kara masa yadda ya aikata game da shahidai na Uhud, kamar yanda Jabir ibn Abdullah al-Ansari yake cewa lamma arada Muawiya an yujriya al-ayna allati fi asfali Uhudin inda kuburi shuhada'i alladhina bil Madina, lokacin da Muawiya Allah ya kara masa yadda yana kokarin janyo idan ruwa, an gane ku, wanda yake karkashin dutsen Uhud, kasancewar kuma daidai da inda aka binne shahidai na Uhud a nan Madina, to akwai idan ruwa wanda yake gindin dutsen Uhud, Muawiya sai yake bukatar ya janyo idan wannan ruwa ya zo domin jama'a su samu ruwan da za su sha a Madina. Amara munadiyan fanada, a lokacin nan Muawiya sai ya umarci wani mai shela yace maza yaje cikin jama'a ya yi sanarwa, man kana lahu mayitun falyatihi falyukhrijhu, duk wanda ya san yana da wani mamaci nashi wani dan uwan shi a wannan makabarta ta shahidan Uhud, to maza yaje ya tone kabarin dan uwan shi. Jabir yake cewa fa zahabtu ila abi, na tafi kabarin mahaifina fa akhrajnahum, muka ringa tuno su, yace sai gaya lokacin da muka tuno mahaifina da sauran wasu shahidai yace jikin su rubaban yansanu, yana danye jikin yanda ka san gaba tana juyawa kamar yanda take, an gane gaba kowace tana langwasawa ta jikin. Sai yake Jabir yake cewa fa asabatil mishatu isba rajulin minhum faqadarad dam, wato duga sai ta samu yatsar wani daga cikin mamatan sai ga jini yana zuba daga cikin wadanda aka tono kin, wanda lokacin ku shekarun ba kadan bane ba. To dan haka Ibn Abdul Barr sai yake cewa a cikin littafin sa At-Tamhid yake cewa fil hadisi annahu la ba'sa bistikrajil mauta min quburihim in wujida ila zalika darura fa urida bihi alkhair, yace wannan hadisi na tabbatar da halaccin tone kaburra a fito da matattu kenan in har an buƙaci wurin saboda maslaha ta al'umma kuma an nufaci alkhairi game da haka. To dan haka shine sai ma da yake cewa fa mata da atil hajatu ila nabshil quburi li ajli hajatil ahya, yace a duk lokacin da jama'a suka buƙaci tone kaburra saboda wata buƙata ta rayuwa yace to babu laifi, wannan hadisi shine dalili akan haka. Sai yace wa mislu zalika fi hadha zaman istiqamatu turuq lilwiqayati an istidamis sayyarat allati yantiju min wara'iha ad-dararul kabiru ala arwahil ahya wa salamatuhum fayajuzu zalik, yace abinda yake kama da haka, kamar misali yau ana buƙatar a miƙe hanya kenan ya zamanto an samu titi babba da hanyoyi wadatattu wanda motoci za su ringa kai kawo domin hadari ya rage, to wannan bukata ce wadda kenan za ta iya bada damar a tada makabarta da duk abin da yake kama da haka. Sai yace wa salamatuhum, kenan dan jama'a su kubuta game da dukkan wasu hadirra, in irin haka ya samu yace to wannan babu laifi ana iya tone kaburra. Karin dalili akan haka suka ce kamar yanda wato mutum wanda yake da rai, kamar yanzu misali gwamnati sai ta auna za ta yi titi sai ya biyo ta kan gidanka, to ko ka so ko kaki ko kana so ko baka so dole za a rushe wannan gida, an gane ko, kamar misali gwamnati tana buƙatar wuri sai aka yi awo da aka yi awo sai ya biyo gidanka to dole za ka tashi, saboda ka'ida malamai suka ce li kauni al-madara al-juz'iyya tughtafaru fi dhimn al-masalih al-umumiyya, wato kasancewar cutarwa wadda take ta wani bangare to wannan ana kauda kai in ta kasance a cikin karkashin kenan maslaha wadda take ta jama'a, in an yi abun kai kadai ne zaka cutu amma zai gyara jama'a to anan kasancewar cutar wadda za a maka sai a kauda kai, kaga gidanka inda kake zauna a tada ka wannan akwai wata cutarwa a maida ka bayin gari, to amma abinda za a kalla menene amfanin jama'a anan, dan haka kuma ka'ida suka ce ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, duk abinda wajibi baya cika sai da shi to ya zama dole, don haka dai a takaice abinda muke so mu sani makabarta ta musulmi in har an buƙaci wurin kuma an tabbata makabartan nan kasusuwan an jima kenan rabon da abun ne mutane an tabbata kenan makabartar ta tsufa to sai a je a tuna duk inda aka samu kenan kasusuwa sai a dauke su sai a kai su wata makabarta can abun ne sabuwa inda babu kenan kasusuwa sai a murje wurin ayi librikin shi zamanto kenan ayi amfani da shi amma akan maslaha ta al'umma maslaha ta al'umma kuma shi ma sai abin da ya zamanto dole ban makawa to in kamar misali makabarta ce wadda take ta kafirai to wannan malamai sun ce daman shi kafiri ba shi da alhurmatin yana rayi an gane ko dan haka kenan in musulmi sun buƙaci makabarta ta mushrikai domin a rushe ta a gina masallaci ko a yi hanya ko a yi wasu abubuwa na buƙatun jama'a ta musulmi to wannan ba laifi akan iya tone wannan makabarta in an samu kasusuwansu a kai can a yi musu wata makabarta ta daban abu ne a daidaita wurin a sarrafa shi game da abin da yake amfani na musulmi dalili akan haka shine wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake masallaci ne za a gina kaga masallaci ko amfani ne da jama'a ta musulmi manzon Allah ya sanya aka tone waɗannan kaburra duk kasusuwan aka fitar da su aka kai su can aka binne kenan inda kuma babu kasusuwa gaba ɗaya manzon Allah ya sanya aka murje shi da haka ibnu hajar yake cewa fil hadisi jawazu nabshi quburid darisa idza lam takun muhtarama halaccin tone kaburra waɗanda suka tsufa in kaburran ba kaburra bane waɗanda suke masu alhurma sai ya ce wa jawazu salati fi maqabiril mushrikina ba'da nabshiha wa ikhraju ma fiha da halaccin yin sallah a makabarta ta mushrikai amma bayan an tone kasusuwan an fitar da duk abin da yake ciki kenan in aka murje wurin aka yi libur kenan ya fita daga cikin layin makabarta ya zamanto wuri wanda yake domin wato amfanin jama'a sai ya ce wa jawazu bina'il masajidi fi amakiniha da halaccin gina masallatai kenan a wurin kabari kenan idan aka tone kaburra to shine anan abin da muke so mu sani in makabarta ce ta musulmi sai din ya kama fa dole abin ya kama ya zamanto ban makawa dole ana da buƙatar wannan wuri to ba laifi akan iya tonewa amma in dai ba bukata ba ta yi bukata to a bar su a wurin su matsayin shi alhubusai sai an kai lokacin da ya zama kwata-kwata babu kashin kowa kina ya riga ya zama kasa to a wannan lokaci akan iya amfani da gun qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu fadlil madinati wa annaha tanfin nas قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك هو ابن انس ابن مالك الاصبهي المدني عن يحيى بن سعيد هو الانصاري انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد الإمام البخاري الله يجي كنسا كيف آتشي ووانن بابيني وانن كي بياني غمدا فضلا درجة تبرن المدينة وأنها تنفي الناس اتبرن المدينة واتو تناكوري دكا وسو wato lalatattu daga cikin jama'a lalle ba kowa bane take korewa sai waɗanda suke mutanen banza wa annaha tanfin nas wato tana kore mutane waɗanda suke malalata daga cikinta shine anan malam sai ya shigo da hadisin abul hubab shine sa'id ibn yasar yake cewa naji abu huraira Allah ya kara masa yadda na fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umirtu bi qaryatin ta'kulul qura manzon Allah yace an umarce ni da qaura zuwa wata alqarya wadda ta'kulul qura take cinye sauran alqaryu waye umarce shi game da cewa ya kaure zuwa wannan alqarya shine ubangiji subhanahu wa ta'ala domin kaurace ma makka zuwa madina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne wanda yake na musamman. Allah ya turo masa sakon cewa daga yau fa kuma ba maganar kwana Makka, dole a yi hijira a kaurai zuwa Madina. Lokacin da suka yi shawara game da yaya za a aikata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ba da shawarar cewa a kore shi a fitar da shi daga birnin Madina. Shaidani ya ce wannan shawara ba ta yi ba. Wasu suka ba da shawarar cewa a sanya shi kasar rai da rai, ya nuna cewa ita ma wannan shawara ba ta yi ba. Shawarar da suka tabbata za a zaƙo samari waɗanda suke majiya ƙarfi daga cikin kowane gida, daga cikin kowace ƙabila, a ba kowa takobi ce da jini na wuce, su tarar da shi a cikin dare. Lokacin da yake kwance su yi masa sara ɗaya, kenan jinin shi ya karkaso a cikin ƙabail waɗanda suke na Makka. Bayan da za a yi ƙabilar shi ta Banu Hashim ta yaƙi waɗannan ƙabilu gaba ɗaya, kenan dole za su yarda su amince da diyya. To bayan an tashi an watsi game da wannan shawara da aka zartar, Ubangiji Ta'ala ya turo masa saƙon cewa yau kwana a Makka ba nashi ba ne, dole a yi hijira a koma Madina. To don haka shi ne ya ce umirtu, an umarce ni, kenan umarni ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Umirtu bi karyatin, ya ce an umarce ni da yin hijira zuwa wata alkarya ta akulul qura, wanda ita wannan alkarya wato tana cinye sauran alkaryu. Dangane da cewa tana cinye wasu alkaryu, kinaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa duk wani birni wato Madina za ta yi rinjaye a kan shi. Ubangiji Ta'ala zai ba manzansa da mabiyansa wato shi ne galaba akan duk wani birni wanda yake gaba da su, sai sun ci shi da yaƙi sun yi rinjaye a kan shi. Kamar yanda mai cin abinci yake yin rinjaye akan kwanon abincin da yake cikin kwano zai gama da shi. To don haka ita Madina wato manzon Allah ya ce a nan ta akulul qura, wato tana cinye alkaryu. Tare da cewa wasu malamai abinda suka fahimta shi ne ma'anar tana cinye alkaryu, ma'ana in ana bayani game da daraja ta Madina, to duk daraja ta wani gari ta riga ta goge ta gushe. An gane ko? Ma'ana daraja ta birnin Madina ta yi rinjaye akan daraja dukkan wani gari da ka sani. Duk da cewa malamai sun kai sun kawo tsakanin Makka da Madina wani birni ne ya fi daraja, wasu malamai su ce Makka, wasu malamai su ce Madina. Menene hujjar ku da kuka ce Makka ta fi daraja? Sai su ce domin Makka akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. Ku da kuka ce Madina ta fi Makka, menene hujjar ku? Suka ce domin akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza. To dan haka dai, amma a magana mafi rinjaye, idan an lura da bagire wanda yake na kasa, to Makka ita ta fi daraja, domin ɗakin Allah wanda ke cikinta. Domin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ambaci cewa wannan ɗaki ɗaki ne wanda yake ma'abucin albarka. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-adami fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Waɗanda suka ce Madina ta fi Makka saboda ita Madina ƙasa ce wadda ta tattari gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma shine fiyayyen halitta. An gane ko? To amma Makka ta fi Madina saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa shi masallacin Makka yin sallah a cikin shi daidai da sallah 100,000 take a wani masallaci wanda yake ba shi ba, amma na Madina daidai da sallah 100,000 take. To dan haka shi ne suka ce a nan da ya ce an umarce ne da yin hijira zuwa wata alkarya wadda take cinye alkaryu. Suka ce kenan abinda ake nihi, wadda in ana bayani game da darajarta da matsayinta, to ta shafe dukkan wasu alkaryu. Shi ne wasu malamai suka ce to ai ita kanta Makka daga Madina aka zo aka ci ta da yaki. An gane ku? Don haka yana nuna kenan Madina ita take gaba da Makka. Malamai suka ce to ai ba 'yan Madina ba kadai suka zo suka ci Makka da yaki, wanda galibin waɗanda suka zo suka buɗe Makka da yaƙi 'yan Makka ne waɗanda suka yi hijira suka koma Madina. Don haka kasancewar gari kaza ya zo daga nan a buɗe wani gari a ci shi da yaƙi baya nuna cewa wannan gari wato ya fi wannan. Sai ya ce ya ƙudo na Yathrib, manzon Allah sai yake cewa munafikai dai abinda suke faɗa ma wannan birnin shi ne Yathrib. An gane ko? Abinda suke faɗa masa Yathrib wasu daga cikin munafikai haka suke ambaton garin Yathrib, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya kissanta mana a cikin suratul Ahzab. An gane ku? Wa idza qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ubangiji Ta'ala ya ce tuna lokacin da wata jama'a daga cikin munafikai suke fada, wato daga danginsu, suke cewa ya ahla Yathrib, ya ku mutanen Madina, la muqama lakum farji'u, saboda haka ba ta zama bata same ku ba, dan haka ku koma. An gane ku? Dan haka ku koma, ku je ku zauna a mazaunin ku. To anan shine yake cewa yaquluna Yathrib, wasu daga cikin munafikai abinda suke kiranta Yathrib. Sai manzon Allah ya ce wahiyal Madina, wato ita ce birnin Madina, sunanta shine Madina. Don haka hadisi ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad ta hanyar Al-Bara ibn Azib. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya ambaci birnin Madina da cewa Yathrib, falyastaghfirillah, to ya roki gafara ta Ubangiji subhanahu wataala. Hiya baba tun hiya baba, manzon Allah yace Madina sunanta baba, ita ce baba. An gane ku? Sarkakakka kenan. Don haka kuma a wani hadisi na Abu Ayyub al-Ansari yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yuqala lil madinati Yathrib, yayi hanin Madina a ce mata Yathrib. An gane ku? Yayi hanin a ce mata Yathrib, wannan suna ne wanda yake na jahiliya. Illar da tasa ya hana game da ce mata Yathrib, malamai suka ce saboda shi lafazin Yathrib asalin kalmar an ciro ta ne daga at-tathrib. Idan aka ce at-tathrib shine kenan zargi da rarauka a maka Allah wadai akan wani abu, kamar yadda Annabi Yusuf ya faɗa ga ƴan uwansa, la tathriba alaikum al-yawm. To dan haka kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata wannan suna, ko kuma ya zamanto Yathrib an ciro shi ne daga asar, asar bi ma'ana al-fasad shine barna. Inan dan haka ta kowace fuska waɗannan sunaye biyu ba su dace da Madina ba, na a ce mata Yathrib. An gane ku? Don haka wasu malamai suka yi intiqadin, wato mai shiriniya da yake cewa bi Yathrib nurul linnubuwati la yakhu, suka ce to wannan bai dace ba. Me yasa? Saboda akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kiran Madina da wannan suna, a ce mata Yathrib, wannan bai ya dacewa, suna ne wanda yake na jahiliya, kuma haka su munafikai wato suke fada mata. Don haka ai anan manzon Allah ya ce ya kuluna, suna fada kenan, wasu daga cikin munafikai suna ce mata Yathrib. Sai ya ce wahiyal Madina, sai ya ce ita ce Madina. Kaga tunda ya ce wahiyal Madina kenan, ya nuna sunan da ya dace da ita. Don haka ba ma sunaye ba na abubuwa waɗanda suke na da, hatta da na mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wasu sunaye mara kyau manzon Allah ya canza su. Sai ya ce tamfin nasa kama yanfil kiru khabasal hadid, manzon Allah ya ce ita birnin Madina tana kure, wato lalatattu daga cikin jama'a, kamar yanda wato zigazigi yake kure, wato shine dauda wadda take ta bakin karfi, lokacin da aka sanya wuta, aka sanya karfi a cikin wuta ana zugawa, to duk wani datti wanda yake na karfi zaka ga yana gushewa, yana komawa gefe. To haka ita birnin Madina kenan, duk wasu wadanda suke mutanen banza, to Madina za ta kakkabe su. Annafi wa anan bi ma'ana al-ikhraj, za ta fitar da su, ta kakkabe su kenan, su fita su barta. To dangane da cewa Madina tana kure malalata daga cikin jama'a, malamai suka ce kasancewar wannan ya keɓanta ne da zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake raye. An gane ku? Don haka kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wasu waɗanda suke mutanen banza Madina ta kakkabe su. Domin me yasa? Kasancewar ba kowa ba zai iya ɗaukan haƙuri ya zauna a birnin Madina sai wanda imani ya samu zama a cikin zuciyar shi. Dan akwai wanda suka zo suka yi mubai'a, kamar yadda wani balaraban ƙauye ya yi mubai'a, ya ga ba zai iya jimrewa Madina, sai ya ce ya Rasulullahi, da Allah ka rangwamta min wannan mubai'a, komawa gida zai yi. Hijiran da ya fasa ya fita ya koma wani gida. To dan haka kasancewar da kuma irin waɗannan waɗanda suka zo, wanda yanayin Madina bai karɓe su ba, waɗanda suka ringa rashin lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su je bayan gari su tarar da makiyayansa, su sha wato madara ta raƙuma da kuma bawalinsa. Da Allah ya ba su lafiya me za a yi sai suka masa godiyar maye suka kashe makiyayin suka kore raƙuman suka tafi. To dan haka in ne mutumin banza ne to ba yanda za a yi zauna a birnin Madina, Madina ta kakkabe su. Haka waɗanda suka zo suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin Yahudawa wanda aka sanya hannu tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yi zaman kuda da buzuzu su ma zuwa wani lokaci gaba ɗaya Madina sai da takakkabe su. Wadan haka malamai suka ce kuma kakkabewa kakkaba na biyu da za a yi za ta yi sai gab da alkiyama, kamar yanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Dajjal zai bayyana. Idan ya bayyana manzon Allah ya ce duk wani gari a duniya sai ya saka kafarsa banda Makka da Madina. Manzon Allah ya ce domin Makka da Madina akwai mala'ikun Allah waɗanda suke gadin su. Makka da Madina sai su yi girgiza, duk wani kafiri da duk wani munafiki da duk wani lalatacce sai su fito, in ya so sai su bi shi. Wadan haka al-Imam an-Nawawi ya ce wannan kure da Madina za ta yi ya keɓanta da lokaci biyu, kenan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da lokaci da zai zo nan gaba, kenan shine gab da alkiyama lokacin da Dajjal ya bayyana. An gane ku? Kenan shine anan yace tamfin nasa, manzon Allah yace Madina wato za ta kure jama'a waɗanda suke mutanen banza kama yan filkiru khabasal hadi, wato kamar yanda zuga zigi shine alkira, kenan salka da ake yi ta fata wadda ake hura wuta da ita a makera, shine yace kama yan filkiru khabasal hadid, kamar yanda zuga zigi wato yake kure dauda wadda take ta bakin karshe. Don haka ita zama a birnin Madina yana da bambanci da zama da dukkan wani gari. Akwai ladabba waɗanda suke na zaman Madina kamar yanda bayani ya gabata, malamai sun wallafa littattafai akan haka. Saboda kasancewar in har baka yi taka tsantsan game da zama a birnin Madina to mutum sai ya halakar da kanshi. Dan ko su mutanen Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga wanda yake cutar da su, kuma maganar ka kyamace su ko kai kiyayya da su wannan duka bai taso ba in dai a matsayin ka na mu'mini. Dan haka kenan wannan yana nuna mana fadala wato ta birnin Madina. Kaga birni ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yana daga darajar shi. Wato duk wasu mutanen banza kenan wannan birni zai kakkabe su, ba wanda zai kasance a cikin face mutane waɗanda suke nan kirki. باب المدينة طابة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان هو بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى أنا عباس بن سهل بن سعد أنا أبي حميد أنا أبي حميد رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. wato malam ke cewa wannan babi ne almadinatu baba, wato na daga cikin sunayen Madina wato shine Qaba. Idan aka ce Qaba wato tsarkakekken abu, don haka wannan suna ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da shi a hadisin da muka yi ishara kuma da wannan hadisi da yace du man samma almadinata yasrib fal yastaghfirillah, du wanda ya ambaci birnin Madina yace yasrib, manzon Allah yace to yayi ma zai roki gafara ta Ubangiji. Manzon Allah yace hiya qabatun hiya qaba, sunanta shine qaba, ita ce qaba. To a wannan hadisi malam sai a wannan babi malam sai shigo mana da hadisin Abu Humaid As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda yake cewa mun gabato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Tabuka, daga Tabuka lokacin da muka gabato Madina, hatta ashrafna ala almadina, yace lokacin da muka hango birnin Madina, fa qala sai manzon Allah yace hiya qaba, yace wannan birni manzon Allah yace ita ce qaba. A wata riwaya ana samun qaiba, hiya qaba ko kuma hiya qaiba, tsakanin qaba da baiba ta fuskar ma'ana ba su da bambanci. Gaba ɗaya abinda ake nufi wato shine tsarkakekken abu. Malamai suka ce an ambace ta baiba saboda ƙasar ta ƙasa ce wadda take tsarkakakka, an gane ko kuma iskar Madina iska ce wadda take tacicciya. Kuma malamai suka ce sai wanda yaje ya zauna zai gane Madina tana da bambanci da sauran wato garuruwa. Kuma yau ka tsida Alhaji Goma. Alhaji Goma daga cikin su sai kai sa'a ɗaya daga cikin su zai ce maka ba zai iya bambanta maka, amma duk wanda yaje haji ya tabbata Madina ta bambanta da Makka wajen nutsuwa da kwanciyar hankali da kasancewar jin dadin zama a gari, tana da bambanci da Makka da sauran dukkan balantana sauran garuruwa. Don haka malamai suka ce dalilin da yake tabbatarwa Madina cewa ta ci sunan ta daiba ko kuma baba kamar yadda manzon Allah ya ambace ta sai wanda yaje ya gani. To don haka kasancewar wannan kenan suna daga cikin sunayenta, tare da cewa akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa Madina tana da sunaye kamar guda goma. Suna na farko dai shine Al-Madina, na biyu shine Faba, na uku Baiba, na hudu Maqyaba, na biyar shine Miskina, na shida shine Addar. An gane ko kamar yadda Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara. Na bakwai wato shine Jabira, na takwas Majbura, na tara wato shine Munayyira, na goma shine Yathrib, amma shi wancan Yathrib wato an riga an shafe shi. Kenan bai ya dacewa yau a kiraye ta da wannan suna Yathrib, amma waɗannan tara duka ya cancanta a kiraye ta da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta da su, tare da cewa wasu malamai sun ce tana da sunaye kusan 40. To in ma a gomar ya takaita dai ya nuna mana Madina birni ne wanda yake mai daraja, wanda in muka koma ka'ida ta Larabawa suka ce kasratul asma tadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye na nuna daraja ta abinda aka ambata da waɗannan sunaye. Dan duk abinda kaga sunayen shi sun yawaita to ya nuna cewa abu ne wanda yake na yana da daraja a ka'ida ta Larabawa. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala suna dari ba ɗaya gare shi. An gane ku wanda malamai suka bi diddigi a cikin Al-Qur'ani da Sunna suka kwankwalo waɗannan sunaye, amma ba ya nuna cewa su kadai bane sunaye shi, akwai sunaye waɗanda suke boyayyu wanda yake banci kansa da sanansu. Don haka dai anan shine manzon Allah yace hiya baba hazihi baba, yace wannan ita ce baba. Kenan wannan suna daga cikin sunayen Madina wanda da irin waɗannan sunaye ya kamata a kiraye ta a yau, in ma ka ce Madina ko kuma ka ce baba ko ka ce Baiba da sauran sunayen da muka zana. Babu labatai Madina. Qala haddathana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab ana Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu kana yaqul law ra'aytu dhiba'a bil madinati tarta'a ma dha'artuha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato shine gabacin Madina kenan da yammacin ta. In aka ce laba shine kamar yanda bayani ya gabata kasar da suke kiranta Harra, inda ya zamanto tsakuwa ce wadda suke bakakin tsakon kwani, shine ake kiran wannan kasa Laba. To ita kuma Madina tana da laba biyu kenan, laba sharqiya da laba garbiya, ko kace Harra sharqiya Harra garbiya. Kenan kasa ce, fuskar kasa ce, amma duwatsu ne waɗanda suke bakaki. To shine yake cewa anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa laura aitu ziba abil Madina tarta, yace da zanga bariyi suna kiwo a birnin Madina a cikin gari, yace da zanga bariyi suna kiwo, yace ma za artuha, yace wallahi ba zan furgitar da su ba, zan razanar da su ba, koda sun zo suna hawan kaina. Me yasa sai yace kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina labataiha haramu. Manzo Allah yace duk abin da yake tsakanin gabacinta har izuwa yammacinta kenan daga wannan laba, manzo Allah yace harami ne. An gane ku duk abin da yake cikin wannan zagaye yana da alhurma. Don haka bayani ya gabata ba a farauce farautarta, ba a sarin itacenta ko da masu kaya ne, ba a yankar ciyawa sai dai in dabobinka ne zaka ba, sannan ba a tsuntar tsuntuwarta sai dai in cigiya ne mutum zai yi. shi kuma kamar yadda bayani ya gabata da gabacin da yammacin da kudancin da arewacin gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane shashi sai da ya iyakance mil 12. To dan haka wannan kenan yana nuna cewa tun daga Laba a sharqiya har zuwa Laba al garbiya gaba ɗayan shi harami ne, shine anan yace kenan babu Laba ta yi Madina. Kenan don haka anan yana nuna cewa dukkan gidajen Madina wato gaba ɗayansu suna cikin kenan harami, tunda in ka ɗauka ita Laba kin ta gabas tana can bayan gari, sannan in ka ɗauke ita Laba garbiya hallo tana nan, amma duk da cewa a yau wannan duka unguwanni a cikin gari suke a yau, wannan yanki duka a cikin gari suke a yau. Babu man ragiba anil Madina. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري هو بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف يريد عوافي السباع والطير وآخر من يهشر رائيان من مزينة يريدان المدينة ينئقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع ودا خر على وجوههما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أنا أبيه أنا عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتهملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتهملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتهملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتوانم بابي نواندك بياني كمدى حكمت متمن ديك أمتي زمن مدينة ko kuma cewa mutumin da ya kyamaci zaman Madina menene matsayinsa, matsayinsa abin zargi ne. Shine anan malam ya shigo da hadisin Sa'id ibn al-Musayyab yake cewa lalle Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ta turkunan Madina, manzon Allah yake cewa za ku bar wato birnin Madina, amma malamai suka ce ba waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu magana a wannan lokaci ba da su yake nihi ba, a ku mazauna Madina kenan, da yawa daga cikin mazauna Madina wato za su bar birnin Madina. Don haka a wata riwaya ake samun yatrukunal Madina kenan jama'a za su bar wato birnin Madina ala khairi ma kanat wato a bisa mafi kyawun yanda ta kasance a da, an gane ku kenan a bisa kyawun yanda ta kasancewa a da, tare da cewa wannan lafazi na ala khairi ma kanat cewa Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda ya ma Abu Huraira musan wato wannan lafazi, an gane yace abin da yafi dacewa kenan yatrukunal Madina kenan ala a amara ma kanat kenan mafi rayuwar yanda take kenan, amma ba a bisa mafi alkhairin yanda take. Me yasa yace domin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye da sahabbansa wannan lokaci shine fiyayyen lokacin da Madina ta fi kowane lokaci. Dan haka shi Abu Huraira sai ya zo wajen Ibnu Umar yake ce masa danni za ka maida mun martani akan abinda na ji daga manzon Allah akan hadisi na, sai yace fa wallahi law kuntu ana wa anta fi baitin hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an gane ko yakhruju minha ahluha khayra ma kanat, ko kuma an gane yake cewa fa wallahi laqad kunti yace tabbas ibnu umar yace masa tabbas na kasance da ni da kai wato a cikin daki guda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi an gane da yace yakhruju minha ahluha wato ala khairi ma kana ibnu umar sai yake cewa ajal kwarai haka ne yace walakin lam yaqul khairi ma kana yace manzon Allah bai ce khairi ma kana ba inna ma qala a'mara ma kanat kenan mafi rayuwa kenan a bangaren gine-gine kenan sama da yanda take a da sai ya ce walau qala khairu ma kanat la kana zalika huwa wa huwa hayyun wa ashabu kenan inda a bisa mafi alkhairin yanda ta kasance to da zai kasance a zamanin yana raye kenan shi da sahabban shi amma a lokacin yana raye da sahabban shi sahabbai ba su bar gurbin Madina ba Abu Huraira sai yace sadaqata wallazi nafsi biyadi yace wallahi kai gaskiya na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa saboda babu fiyayyen lokaci wanda Madina ta fi kowane lokaci sama da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye da lokacin da sahabbansa suna nan kenan dan haka shi Abu Huraira ya dawo daga kan kenan wannan cewa abu sa mafi alkhairin yanda ta kasance kenan in ma ka bar shi akan wannan lafazi kenan lokacin da Madina ta fi rayuwa ta bangaren gine-gine da ci gaba na rayuwa amma ba kasance bar fifiko wanda yake na lokaci fifiko na lokaci kenan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna raye shine sai yace la yagshaha illa al-awaf ba wanda wato zai kema Madina illa al-awaf wato sai masu neman abinci sai yace yurido awafiya sibai wa qayr abinda yake nihi wato namun daji da tsuntsaye masu neman abinci sune wato zasu zai kema Madina a wannan lokaci an gane ko mafi yawan jama'a sun kaurace sun bar birnin Madina sai yace wa akhiru man yuhsharu manzo Allah yace karshen wanda za a tada kenan a tashin alkiyama wanda in an yi busa sune karshen tashi wanda daman kuma sune karshen mutuwa sai yace ra'iya ne wasu makiyaya ne guda biyu min Muzaina wato daga cikin kabilar Muzaina yuridani al-Madina wato suna nihin birnin Madina sun tafi garuruwa sun je sun iske babu kowa an gane a lokacin nan sai su nufaci birnin Madina ko sun je su tarar da jama'a manzon Allah yace yuridani al-Madina suna nufatar birnin Madina yan ikani bi ganami hima wato suna daga murya suna ma dabobin su tsawa faye jidani ha wahasha zuwan suke da wuya sai su sanu Madina ruhintacciya babu komai kawai sai dai namun daji faye jidani ha wahasha sai su same ta tana ruhintacci babu kowa a cikin ta hatta idza balaga saniyatul wada manzo Allah yace lokacin da suka isa saniyatul wada wanda hanya ce daga cikin hanyoyin Madina kharra ala wujuhihi ma sai su fadi akan fuskokin su suna mace wanda su ne karshen waɗanda za su mutu kuma su ne karshen kenan za a tada su an gane ko wannan yana nuna kenan gab da tashin alkiyama kenan kasancewar waɗannan su ne waɗanda za su je Madina sai su iske ba kowa sai dai kawai ta zama ungurumin daji sai dabobi kawai ba kowa kowa ya watsi ya barta kenan anan kasancewar yana nuna cewa a ƙarshe kenan Madina gaba ɗayanta kenan mazaunanta za su fita su barta kenan ba abinda za a iske za ta wuhinta game da mazauna a ƙarshen duniya kenan gaf da alkiyama amma kasancewar kuma wannan yana nuna cewa kenan Madina za ta ci gaba gari ne a raye kenan sai ta dangana da gaf da alkiyama a lokacin nan ne kenan jama'a za su wasfe su bar garin koda an samu wani lokaci ba jama'a to wani lokaci zai zo nan gaba kuma a samu jama'a a cikin sa sannan a hadisi na biyu a baban shine hadisin wato Sufyan ibn Abi Zuhayr yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada tuftahul yaman manzon Allah yace za a bude yaman a maida take nan ta zamanto daula ta musulunci za a je a yake ta a dawo da ita kenan karkashin kula ta daula ta musulunci faya'ati qaumun yubisuna yace jama'a za su zo waɗanda kenan suka halarci bude Yaman da yaki za su zo su ringa kawatar da birnin Yaman ga jama'a su ringa ba su labarin kenan yanda take da yalwa da ni'ima da kaya waɗanda suke na jin dadi a cikin ta ni za a yi idan suka zuga mutane fa ya tahammalu na bi ahadin idan suka dawo sai su dau iyalinsu wa man aba'ahum da duk wanda ya bi shawararsu sai su kawar su bar Madina sai su koma can birnin Yaman domin kasancewar menene ya rude su shikenan jin dadi wanda yake na duniya wanda ko wannan yana nuna akwai wauta mutumin da zai fifita jin dadi na duniya akan jin dadi na lahira kasancewar Madina tana da abubuwa waɗanda suke na daraja wanda babu su a Yaman kamata kaita akan masallacin birnin Madina kadai wanda in kai sallah a zaman sallah dubu take idan mutum yana da tunani yana da kudin lahira yaya za a iya kaurace ma Madina ya koma wani birni duk jin dadin da ke akwai a cike shi gaya Madina kasa ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa gare ta kuma Allah ya karbi rayuwarsa a nan sannan kuma gaya wuri ne wanda yake na sauka alqur'ani gaya duk mutumin da ya mutu aka binne shi a makabarta ta baqi'a wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa Allah ya gafarta ma ma'abuta wannan makabarta ta baqi'a malamai suka ce ta haɗu duk wanda aka binne a wannan makabarta har zuwa kiyama sannan kuma tare da cewa hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya samu ikon mutuwa a birnin Madina daga cikin ku manzon Allah yace yayi kokarin zuwa birnin Madina ya mutu manzon Allah yace domin babu wanda zai mutu a birnin Madina face sai na kasance mai ceton sa a ranar kiyama to dan haka shine yace za a bude Yaman da yaki fa ya'ati qaumun yubisun mutane za su zo kenan su ringa bada labarin kyawun birnin Yaman da irin ni'ima da yalwar da take cikin ta fa ya tahammalu na bi ahadin sai su labta da su da iyalinsu su koma can wa man aba'ahum da duk wanda ya bi shawararsu manzon Allah yace amma wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamu inda sun kasance sun yi sani manzon Allah yace ci gaba da zama Madina shine yafi alkhairi gare su kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna wauta da rashin tunani na mutumin da zai kaura daga birnin Madina ya koma wani gari da zama sannan sai ya ce wa tufu tafu sham ya ce sham ita ma za a buɗa ta da yaƙi ta koma ƙarƙashin musulunci ita Yaman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka buɗa ta amma ita sham sai bayan wucewar shi a zamanin Abubakar Allah ya ƙara masa yadda wanda a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya runduna ta yaƙi a ƙarƙashin jagorancin Usama ibn Zaid manzon Allah zai tura su su je ƙasar sham su fitar da rumawa domin su suka zo suka yi kane-kane a ƙasar sham a wannan lokaci to rashin lafiya sai ta kwantar da shi Allah ya karɓi rayuwarsa ba tare da ya aika wannan runduna da Abubakar ya zamanto khalifa farkon aikin da ya sa gaba shine aika wannan runduna domin a je a yaƙi rumawa waɗanda suke ƙasar sham da izinin Allah subhanahu wa ta'ala musulmi suka samu galaba a kansu aka buɗa ta zamanto daula ta musulunci to shine yace wa tufu tafu sham za a bude sham da yaki fa ya'ati qaumun yubisun wato jama'a za su zo su ringa bada labarin yalwarta da kyawunta da jin dadin ta fa ya tahammaluna bi ahlihi sai su labta da su da iyalinsu su koma can wa man aba'ahum da duk wanda ya bi shawararsu manzo Allah yace wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun amma Madina ita tafi alkhairi gare su inda sun san da haka kenan su ci gaba da zama da ita shi yafi alkhairi sai ya ce wa tufu tafu da Iraq ya ce kuma za a bude Iraki da yaki an gane ko wannan duka a jere ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari Yaman ita aka buda da farko sannan Sham sannan Iraq ita ma Iraq a zamanin Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya fara fada ta da yaki sannan Umar da ya zamanto khalifa ya ci gaba da aiki shine ya ce fa ya'ati qaumun yubisuna jama'a za su zo su ringa bada labarin jin dadinta da ni'imarta da kyawunta fa ya tahammaluna bi ahli sai su labta da su da iyalansu su koma can wa man aba'ahum da duk wanda ya bi shawararsu manzo Allah sai ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun zaman Madina shi yafi musu alkhairi inda sun kasance sun san da haka don haka kasancewar anan abin da muke so mu gane duk wanda zai kyamaci zaman birnin Madina saboda wani abu to wannan abin zargi ne amma kar mu manta kasancewar akwai manyan sahabbai waɗanda suka kaurace birnin Madina suka koma sauran garuruwa irin su Aliyu dan Abi Talib irin su Abdullahi dan Mas'ud da sauransu dan haka inda wani dalili kamar misali mutum ya bar birnin Madina domin ya je wani wuri ya yi jihadi ko kuma kasuwanci ko kuma neman ilimi ko wasu abubuwa na daban, to wannan ba abin zargi bane ba. Amma in dan saboda wani jin dadi ne na duniya mutum zai kaurace ma birnin Madina, to wannan ya zo da abin zargi. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.